Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi da kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan raga mashirin namu na yau Talata 27 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To, hukumomin Amurka da Mexico sun yi alkawarin hukunta duk waɗanda aka samu da laifin tayar da fitina a bakin iyaka. Amurka ta rufe ofishin jakadancinta na ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo saboda barazanar ta'addanci. Haka kuma jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da abin da ƙasar Rasha ta yi na take ƴancin ƙasar Ukraine.
Kanin labaran kenan. Bayan ganawa da jami'an 'yan sanda a fadar shugaban ƙasa ta White House, shugaban Najeriya ta Asoro, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana shirin kai ziyarar gani da ido a Maiduguri bayan kwantan bauna da kungiyar Boko Haram ta yi wa jami'an tsaro ta kashe sojoji da dama, abinda ya janyo kiraye-kiraye da a sauke shugabannin hukumomin tsaro. Sai dai kakakin shugaban kasar ya ce kada a riga malam masallaci.
Duk shugaban sashi na soja da 'yan sanda suna aiki suna kan kujerarsu akan sarran shugaban kasa. In ya gamsu da aikin su zai bar su akan kawunsu. In bai gamsu ba, yana da gurumi a tsarin mulkin Najeriya da zai ce su daga su ba shi wuri. Mu shi muka sa ido a matsayinsa na tsohon soja, matsayinsa na shugaban Najeriya, matsayinsa wanda ya yi yaki kuma ya san yadda ake gudanar da harkar tsaro.
Aliyu Mustapha Sokoto kuma zai shigo da shirin tsaka mai wuya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a da fata an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Hukumomin Amurka da Mexico sun yi alkawarin hukunta duk waɗanda aka samu da laifin tayar da fitina a bakin iyaka bayan wata zanga-zangar lumana kan tsawon lokacin da ake ɗauka wajen ba su izinin mafaka. Yayi sanadiyar wasu gungun bakin haure suka banka da shingayen da aka saka, lamarin da ya sa jami'an kan iyaka na Amurka suka harba barkonan tsohuwa. Sakatare harkokin tsaron cikin gida Christ Jean Nielsen ta ce wasu daga cikin gungun bakin hauren ne suka afkawa jami'an custom da na kan iyaka, wanda hakan ya sa jami'an yin amfani da barkonan tsohuwa domin kare kansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya goyi bayan dalilan da jami'an suka bayar. Yana mai cewa mutane ne masu ƙarfi suka afka musu, su kuma suka yi amfani da barkonan tsohuwa. Ya kuma saki maimaita ƙudurin gwamnatinsa na cewa babu wanda zai shigo mana ƙasa sai ta hanyar bin ƙa'ida. Ministan harkokin cikin gida na Mexico ya faɗa a wata sanarwa cewa hukumomi sun cafke wani gungun bakin haure da yawansu ya kai 500 waɗanda suka yi ƙoƙarin kutsawa Amurka ta ƙarfi, kuma duk wanda aka samu da laifin hakan za a mayar da su ƙasashensu na asali cikin gaggawa. Amurka ta rufe ofishin jakadancinta na ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo saboda wasu bayanai ta samu na gaskiya da ke nuni da barazanar ta'addanci. Ofishin jakadancin da ke birnin Kinshasa zai ci gaba da zama a rufe har zuwa yau Talata. An kuma shawarci dukkan Amurkawa da ke ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo kada su bayyana kansu. Sai dai gwamnatin Congo na zargin Amurka da shirya wannan labari na tsoratarwa ta hanyar rufe ofishin jakadancinta. Haka kuma ta ce Amurka da sauran mutanen da ba su da iko kan harkokin zaben ƙasar suna ƙoƙarin ɗauke hankalin masu kada ƙuri'a ne gabanin zaben shugaban ƙasar da ke tafara na 23 ga watan Disamba. Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ta kwashe shekaru biyu tana ƙoƙarin gudanar da zaɓe don mai gurbin da ɗan shugaba ƙasa Joseph Kabila. Kamata ya yi shugaba Kabila ya sauka daga kan mulki tun shekarar 2016 lokacin da wa'adinsa na ƙarshe ya ƙare, amma ya yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kuskure ta yadda zai ba shi damar ci gaba da mulki har sai an zaɓi sabon shugaban ƙasa. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi Allah wadai da abin da ƙasar Rasha ta yi na take ƴancin ƙasar Ukraine a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta, bayan da Rasha ɗin ta kwace jiragen ruwan Ukraine uku a tekun Bahar Aswad tare da ma'aikatansu. Jiyar Litinin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira wani taron gaggawa kan abin da ya faru tsakanin kasashen biyu ranar Lahadi. Rasha dai ta harbi jiragen sojojin ruwan Ukraine biyu, ta kuma buga jirginta akan wani jirgin ruwan na uku, ta kuma kwaci jiragen ta tana zargin Ukraine da shiga cikin ruwan tekun yankinta. Jakadiya Haley ta bayyana cewa jiragen ruwan Ukraine a matsayin wani mummunan lamari wanda dole ne kasashen duniya su taru su yi Allah wadai da shi.
Strongly support Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders.
Tace muna goyon bayan Ukraine a matsayin kasa mai cin gashin kanta a yankin da iyakokinta da kasashen duniya suka shaida da kuma yankin ruwanta. Muna kuma matukar damuwar mu kan abin da ya faru wanda ke zama takala da keta dokar kasa da kasa. Shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya buƙaci Rasha ta saki jiragen da sojojin da ta kama cikin gaggawa. Tsohon shugaban kwamitin kamfen ɗin Trump Paul Manafort ya karya alkawarin da ya ɗauka da masu bincike na musamman ta hanyar yi musu ƙarya a cewar ofishin mai bincike na musamman Robert Mueller da yammacin jiya Litinin. Manafort wanda ke fuskantar ɗauri har na tsawon shekaru goma a gidan yari kan wasu laifuka da aka same shi da aikatawa na kuɗi ya amince zai bayo masu binciken alaƙar kwamitin kamfen ɗin Trump da katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben 2016 haɗin kai. A musayar haɗin kan da zai bayar zai amsa tambayoyi akan gaskiya inda aka watsar da wasu tuhume-tuhume da ake masa, haka kuma masu binciken za su roƙan masa da hukunci mai sassauci. Amma sai gashi ofishin Mala ya ce Manafort ya karya alkawarin da ya ɗauka, ya kuma karya dokar tarayya ta hanyar aikata laifi da kuma ƙarya. Sai dai ofishin bai bayyana takamaimai abin da Manafort ya yi ƙarya a kai ba, amma lauyansa ya musanta zargin da ake masa. Daga ƙarshe baki ɗaya shugaban Amurka Donald Trump da Firaministan ƙasar Canada Justin Trudeau na nuna rashin jin daɗinsu da sanarwar da kamfanin ƙera motoci na General Motors ya yi na cewa zai yanke kashi 15 cikin 100 na albashin da yake biya, kuma zai dakatar da ayyukansa a wasu sassan kamfanin da ke a faɗin arewacin nahiyar Amurka. Da yake magana da manema labarai a fadar White House, shugaba Trump ya ce ya yi magana da shugabar babban kamfanin da ke ƙera motoci a Amurka, Mary Barra. Ya ce, na yi magana da ita tun da na ji labarin cewa za su rufe, na kuma gaya mata cewa wannan ƙasar ta yi wa kamfanin taimako mai yawa. Shi kuma Firaministan Canada Trudeau ya faɗi ta kafar Twitter cewa gwamnatinsa za ta taimaka wa iyalan duk waɗanda wannan abin zai shafa.
Ta gaida Sir Filu da karanto labarai. Bari mu garzaya Najeriya, inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya gana da hukumar gudanarwa ta yan sandan da speta yan sanda da kuma mataimakansa ƙarƙashin jagorancin mai bawa shugaban kasar shawarwari kan sha'anin tsaro Janar Muhammad Babagana Munguno. Bayan ganawar, wakilin Umar Faruk Musa ya hira da Hajiya Naja'atu Muhammad, ɗaya daga cikin membobin hukumar dangane da abin da ya shafi rundunar.
Dalili shi ne sun zo a yi wa shugaban ƙasa barka da aka yi wa 'yan sandan muƙarin albashi, saboda 'yan sanda suna cikin halin ƙaƙana kayi gaskiya. Da muka shiga cikin commission ɗin da muka ga su kansu halin da suke ciki na rashin jin daɗi, na rashin walwala, na rashin albashi, na rashin komai ma da ya shafi rayuwa. Saboda wanda zai kare ranka da lafiyarka, idan shi nasa rai da lafiyan ba a kare ba, zai yi wahala ƙwarai da gaske a samu kariyar da aka za ya kamata a samu.
Kamar wani irin ƙari a kai musu, na allowance ne ko na albashi, kuma kashi nawa cikin 100 ne za su samu, kuma akwai tabbacin cewa kananan za su samu, manyan ba za su takura musu ba kuwa?
To ka gani gabaki ɗaya ne, kuma musamman ma dai kananan, dan su ne suka fi kowa yin wahala, su ne suka fi kowa zama cikin wahala. To su aka muka fi damuwa da su. Shi NSA shi ne ya zo ya yi kokari, gaskiya shi General Munguno retired shi ya yi kokari ya dinka tuturawa akan cewa dan Allah dan annabi ai musu ƙari, kuma an yi musu ƙarin alhamdulillah. Kawai sai dai mu jira mu gani kuma in abin bai aiwata ba ko ya an aiwata.
Amma dama kukan da ake yi da hukumomin 'yan sanda magana ce ta cin hanci da rashawa. Wannan ƙarin ya yi kaurin da zai yaƙi cin hanci cikin hukumar 'yan sanda kamar su daina mola a hanya saboda rashin biya musu bukatu na yau da kullum?
Tabbas wannan ba zai canza komai ba. Ba zai canza komai ba, saboda ita lalacewa tun daga sama ce har ƙasa, kuma idan kai ya ruɓe to dole jigangar jiki ta ruɓe. Wato ana zalunta su ƙwarai da gaske, kuma za ka ga cewa da yawa wato ta'addancin da ake yi da sace-sacen mutane da ake yi da garkuwar jama'a zaka ga da yawa akai hannun ƴan sanda a ciki da yawa kuma ba zaka ga cewar ƴan sandan ma training ma kashi 90 daga cikin 100 na ƴan sandan Najeriya ba su da training so kamar ni ce ka ce mun je in kamo kidnapper ta yi na ko in kamo barawa ba san iya ba ba su ma da training din ba su ma sanya ake ba kuma ina tabbatar maka da cewa ko makarantar ƴan sanda fa zaka shiga ko training din ko wayan ƴan sanda kana so ka kama sai fa ka ba da kuɗi to daga nan gurin ka je ka ga irin abincin da kake suke ci ka je ka ga irin training din da ake musu ka ga inda ake musu training suna zaune ko bayan gida ba su da shi abincinsu kare ba zai ci ba
Hajiya Najat Muhammad kenan daya daga cikin shugabannin hukumar da ke kula da ayyukan ƴan sanda ta Najeriya a ganawar da na yi da ita Abuja bayan da suka kammala ganawa da shugaba Muhammadu Buhari akan ƙarin da aka yi wa ƴan sandan na Najeriya albashi domin inganta ayyukansu Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Najeriya
har yanzu dangane da harkokin tsaro a Najeriya gobe idan Allah ya kai mu ake kyautata zaton shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyarar gani da ido a Maiduguri inda kungiyar Boko Haram ta kashe sojoji da dama kakacin fada shugaban kasa Garba Shehu yayi karin haske dangane da ziyarar a hirar su da wakilin mu Umar Faruk Musa
tabbas shugaban kasa in Allah ya da zai je Maiduguri ranar Laraba don ya gane mai idansa ya ji ya gani menene matsaloli da musamman mayaka bu suke fuskanta a wannan yaki da ake yi da fatan ai maganin su saboda haka bazan iya zayyana a gare ku yanzu in ce abu kaza zai yi abu kaza zai ci ba ina ganin mu ba shi damar ya shiga can ya gani sai kuma mu saurari me zai ce
amma baka ganin kamar wasu abubuwan kafin mai ji ya san su matsalar rashin isassun kayan aiki da sojojin da suka kuka rashin kula da sunan haƙoƙinsu da kuma rashin cikakken haɗin gwiwa ko kai da ake samu da makwabtan ƙasashen da aka yi rundunar haɗin kai domin yaƙi da wannan ta'addancin
babu wani tababa cewa yana sanar da abubuwa da yawa tunda musamman a 'yan kwanakin nan ana ganin irin zama na tarurruka da yake yi da ministoci da suka shafi tsaro na cikin gida da jami'ai da ke shugabancin sassa daban-daban na tsaro na cikin gida da komandoji na sassan sojojin nan na sama na ƙasa da na ruwa duka gaba ɗaya musamman Lahadi wannan da ta wuce wanda abu ne ba a saba gani ba ba aiki ranar Lahadi shugaban ƙasa ya kira su aka zauna da su yana sanar da abubuwa da yawa amma duk abin da yaji ya gani a rubuce sai so ya je ya gani da idansa ya kuma ji da kunnansa don watakila ya san matakin da zai dauka
kwanan nan mutanen Borno sun fitar da bayanai suna kokawa akan rikon sakanin kashi da suke ganin ana mai sha'anin tsaro amma suna kira a yi garan bawul a gudanar bincike akan kudaden da ake kasa wa sojoji suna zargin cin hanci da rashawa anya lokaci bai ba magana garan bawul din da ake ta kira tun bara cewa shugaba Muhammadu Buhari yayi a rukunin tsaro na Najeriya
ni ban da ta cewa kan wannan duk shugaban sashi na soja da ƴan sanda suna aiki suna kan kujerarsu akan sarran shugaban kasa in ya gamsu da aikin su zai bar su akan mukamin su in bai gamsu ba yana da hurumi a tsarin mulkin Najeriya da zai ce su daga su ba shi wuri saboda haka mu shi muka sa ido a matsayin sa na tsohon soja matsayin sa na shugaban Najeriya matsayin sa wanda ya yaki kuma ya san yadda ake gudanar da harkar tsaro muna ganin cewa abin da yake daidai shi zai yi.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya akan ƙarin haske dangane da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari zai kai a yankin Maiduguri na jihar Borno. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Sai gurzo soja wa cikin dawa filin daga
Haka yake, to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, inda agogo na Washington ke cewa karfe 12 da kwata na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Maganar automatic tickets. Shin akwai shi ma ga dokan jam'iyyar APC? Ba automatic ticket ba. Su suke kira shi automatic ticket. Mu ba automatic ticket muke kira shi ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadon mu da ko an sabon shiri na tsaka mai wuya. Daga cikin abubuwan da muke son mu taba a wannan shiri na wannan safiya, akwai halin da aka shiga a jihar ta Niger dangane da maganar nan ta automatic ticket da kuma abubuwan da suka faru a Kaduna game da su Shehu Sani. Bayan wannan shin wa'annan mutane da ba su ji dadin abin da ya faru ba a zaben fitar da gwanin da aka yi can kwanakin baya na jam'iyyar nan za ci gaba da zama cikin ta ko kuma ya za su yi? Sannan ko makin me yasa jihohi da dama ciki da ita Niger din akan sami rashin jituwa ne tsakanin gwamnoni da 'yan majalisun tarayya da ke Abuja masu wakiltar su jihohin da gwamnoni suke mallaka? To amma kafin mu yi nisa kwarai, ya kamata mu ji yadda tsaye da wasu 'yan takara da headquarter APC din ta yi a ƙarƙashin Adam Oshin Muli ya ɓata ran gwamnan shi jihar ta Niger.
Na gaya ma kowa ya je baki shi, su kansu mutane da aka ba su san cewa suna cika bari domin karɓa za a yi abu, domin babu dalilin za a ce a yi zaɓe a ce kuma a yi direct. In aka ce direct ana nufin masoyi bayan masoyi, in kuwa ana masoyi bayan masoyi ai babu magana a yi kwana-kwana. In an sa ana sa ba mu dawo automatic sai a ce mana mu indirect sai mu je mu yi rikin. Kada wasu kai.
To murya gwamnan jihar Niger kenan Abubakar Sani Bello. To kafin mu so mu ji muhalar tamu ta yau, bari mu bayo mutanen jihar Niger wasu su dama su ma su tofa albarkacin bakin su kamar da wannan al'amari.
Assalamu alaikum, sunana Nura Abubakar Dangogo. Ra'ayina shine cewa wannan automatic ticket din da mai girma shugaban jam'iyyar Adam Oshawale yake sanya bayar gaskiya ba adalci bane. Dalili na cewa ba adalci bane bai yiwa talakawa su fito tun daga safe har zuwa dare dan su ga sun zabi wanda suke so, kuma sannan daga baya a ce musu ba haka bane. Kaga Samson sun ba musu adalci ba. Kyawo shine a ba talakawa abinda suke so dan a zauna lafiya dan gudun cece kuce.
Sunana Honorable Abdulaziz. Magana na gaskiya shine ni kira zan yi ga shugaban jam'iyyar APC na tarayya da shugaba Buhari. Talakan Najeriya ya tabbatar shugaban kasa mai adalci ne. To ya fito, muna roƙon sa da ya fito ya sa baki a cikin wannan al'amarin, a yi adalci saboda ita ne logo din APC. Duk inda aka je zaka ji ana magana adalci adalci. In aka fara yanzu nan ka gani a darajar party zai rabu. Ba kuma wanda zai iya ƙara zaunawa ya ce ya ƙara ɓata lokaci shi domin APC.
Haka ne. To a ci gaban sauraron muhawarar cikin gida da wakilin mu Aminu Mustapha Nasiru ba tsayarren shirya mana a tsakanin 'yan siyasa guda biyu, wato Aminu Musa Bobi da ke tare da gwamnan jihar Niger da kuma Umar Muhammad Bargo ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar ta APC. Yau za mu tashi ne daga yadda masu muhawarar suke son su yi misali da abin da ya faru kwanan baya a kan zancen automatic ticket ɗin a Kaduna da kuma abin da ya faru a nan cikin jihar tasu ta Niger.
Tun da muke a Najeriya da aka dawo da demokradiyya tun 1999. Ba a taba sai da fam da tsada ba a jam'iyya irin wannan karo. Abinda muka tattara kudi da aka sai akalla ba a kasara ba, jam'iyyar jam'iyya na jihar Niger ta samu kudin fam tun daga mataki na majalisar jiha zuwa tarayya zuwa sanata na dattawa akalla miliyan 800. A Najeriya an samu biliyan 12.6 kudaden form. Wannan kuma General Muhammadu Buhari ya kamata ya duba, duk da yake mun san yana akwai manuwa duk da yayi shiru.
Kuna ne a maida muku kudaden form ɗin ku tunda ba a baku takara ba ko?
A maganar takara mu muna da hujja a hannunmu, muna da certificate a hannunmu na mun ci zabe. Maganar cewa amma muna da kudaden mu ba taso ba. Duk tanadin da gwamnatin jihar Niger za ta yi mu wa'annan shugabannin su sanatocin ma'ana David Umaru da shi Dr. Sabi, an yi musu adalci saboda an ba su dama sun shiga kasa sun yi campaign. Misali in sun dauki irin jihar Kaduna, wurin Kwamar Sani Shehu, shi bai ma zagaya campaign ba, yana takama da shi yana da automatic ticket daga Adam Oshumale. Daga ƙarshe saboda ba kasan yake so ba, kanshi yake so da cigaban kanshi, sai ya wayi gari cewa ya bar jam'iyya tunda yana ganin ba za a bashi automatic ticket ba.
Kai menene tunaninku game da wannan al'amari? Kana ga idan aka wayawa ta juya bangaren ku su wayannan da aka ban mu automatic ticket din nan za su bar jam'iyyar koko menene matsayin ku?
Mu ba za mu bar jam'iyya ba. Muna nan a jam'iyya. Kuma muna yi ma jam'iyya aiki. Mu abinda muke kira a gare su duk wanga badakala take tashi fada ce ta jam'iyya, fada ce ta cikin gida. Kuma insha Allah za a sulunta. Abinda muke kira a gare su shine su mahukunta waɗanda suke mulki a jaha, a mataki na jaha, su rika daukan yi ma ƴaƴansu adalci. Tunda akwai inda zaka kai korafe-korafenka, kuma mun rubuta mun kai korafe-korafen irin rashin adalcin da aka muna, an duba an gani kamar shi da yake magana wanga abokin mu harana da yake magana wancan sanata na zun A da shi ba a bashi tikitin shi ba, ina ganin bai da korafi ne da ya kamata ya rubuta ya kai. Yana da korafi kila da an duba, ina ganin shi ya riga ya dauka ya dauki ya sha kai ne kawai
ya hakura,
shi yasa kawai bai rubuta irin korafi. Amma mu da muke da korafi ne mun rubuta mun kai, kuma an yi considering din mu, an ga abin da muka rubuta ya daidai, an dauki tikiti an bamu. To duk wanga ta da jijiyoyin wuya da suke yi, hakuri za a yi a zauna musulun ta tsakanin mu da su mu saki shiryawa.
Kake ganin ya jawo kamar rashin shiri tsakanin su ƴan majalisun nan da aka ba wannan automatic ticket da kuma bangaren ita gwamnatin jihar Niger?
Ba komai ya kawo ba illa iyaka. Mu ana maganin muna ganin su uwayen gidanmu su ƴan wayance ƴan majalisun na gwamnatin tarayya kaman ba su dasawa ne da gwamnati mai ci a jihar Niger, kaman akwai ƴan gunto matsala tsakanin su ne. Saboda in zaka lura duk yawancin madafun iko din da aka kawo wasu su zuyi takara da su ƴan majalisun, ai zaka lura duk wasu mukarbai ne da kikewai da gwamnatin su ne aka kawo. To kaga ya nuna akwai wata manufa kenan dama da ake so a kawo da su, a kawo wasu na kusa da gwamnati. Akwai al'amura da suke gani kaman su masu gidanmu da suke can mataki na tarayya ba su yi masu abin da suke bukata ne, shi yasa suke neman su kawo na kusa da su wanda suke sauraron su su masu abin da suke bukata.
Wannan kaman zai sa jam'iyya ta ci gaba.
To dama ita siyasa ta gani haka. Duk wanga rikita-rikita da ake yi, rikita-rikitan da ake a buga na a hwaɗi na a tashi na, dukan Allah da zamu zo mu haɗu zamu dunkuli.
Honorable, me zaka ce game da rashin shirin nan tsakanin su ƴan majalisun nan da ke kai yanzu da gwamnatin Niger nan, musamman shi gwamna?
To ni gama bakin shi nake ji. Saboda
shi suna shirin.
To abinda na sani kenan, saboda ko da aka yi zama teburi guda aka zanna aka yanke hukunci da gwamnan jihar Niger da ƴan majalisun tarayya na jihar Niger wanda muke da su guda goma a jihar Niger, da su sanatocinmu guda uku da members House of Assembly da ire-irenmu da ƴan siyasa da shugabannin jam'iyya muka zanna a government house, gwamna ya nemi shawarwari tare da yawun jama'a da yawunsu da amincewansu, suka amince ma gwamna don gwamna bai iya yanke hukunci shi.
Me yasa ku kuke so ku ture wanda ke sama yanzu?
Ba mu ne muka ture su ba ai.
Amma to me yasa kuka tsaye da wasu tun daga su sun san ku kuka san suna so?
To ai su wa jam'iyya ta ba kowa dama ya je mai sha'awan takarar sanata ko dan majalisar tarayya ko dan majalisar jiha ya zo ya sai form.
Saboda a zahiri an ga waɗanda gwamnati ke goyon baya dan an ce har taimako ma aka ba su na ƴan abubuwan campaign.
To ni ban san waɗannan ƴan takarar ba, saboda kaman zon ɗina zon C inda na hito daga ƙaramin
kuma. Amma kai kana ne kai yanzu baka ga waɗanda gwamnati ke goyon baya ba a ciki? Mu
to a zahiri mu a namu gani muka muna gani akwai shafafu da mai cikin ƴan takarar. A namu gani kenan. To don haka kowa yana iya taka iya na shirawa ne a inda zai iya. Mu ma kuma tunda mu ga su masu gidan su ga waɗanda su ana ɗaure musu gindi nan, to sai suka bi su duk yadda suke so a yi za a yi. Sun ce suna so ba son a yi in direct primary sai direct primary, aka ce a yi. Card carrying member aka ce a yi. Aka ce in an je suna daga ɗaya zuwa ɗari waɗanda aka ma register, muka ce duk masu gidan mu suka ce sun yarda a yi. To amma me ya kawo tsangwamar namu wakilan da muke turowa su zo a wannan ward level ɗin inda za a yi primary ɗin, ana kore mu ana cika takardu irin abin da ake so shi ake rubuta ana kaiwa. To tunda mun tsaya mun lura da wannan ya suna da irin nasu manufan ne da suke da shi, to sai muka hakura muka kyale duk abin da muka gani muka rubuta muka tattara muka kai mu waje jam'iyya ta kasa ta duba ta gani, ita kuma ta duba ta muna adalci.
Yanzu kuna nin kaman ma ba a yi zaben ba kenan?
An yi zabe a nasu cewon, mu ma an yi zabe wasu wurin, lallai an yi zabe amma wasu wurin ba a yi ba. To amma abin da yake ciki illa iyaka kawai duk wanga abin mun bar shi ne a wata jami'a ta yanke hukunci kuma ta yanke alhamdulillah.
Amma me za ku ce game da su shafaffun da man da kace akwai su, kana ga ya dace a cikin jami'a guda a ce akwai waɗanda ya kamata a ce an daure magindi?
To ita rayuwa haka take, rayuwa tana da ra'ayi, amma abin da a zahiri bai kamata cikin ƴaƴanka ka dunga nuna mu wani wariya ba, kana son wani baka son wani ba daidai bane, koda kana kaunan wani ya kamata ka bashi a zuciyanka, in ma wani taimako zaka bashi na kashin kanka ka je ka bashi, amma ka bari mahukunta mutane masu zabe su nuna wanda suke bukata, kuma duk wanda suke bukata kai ma naka ne.
Honorable, mun kusa kawo a ƙarshe saboda lokaci. Bangaren gwamnatin jihar Niger akwai kalubale sosai, misali kamar yadda kai maganan batun tazara tsakanin su waɗanda ke can sama da ke waɗanda ke nan ƙasa. Menene kuke ganin mafita akan wannan abu?
To mun mafita, ni abinda ma abokin mahara na nake mamaki shin maganan automatic tickets shin akwai shi ma ga dokan jam'iyyar APC? Na ɗaya kenan. Na biyu, shin wani doka ya ba David Umar da Dr. Sabi da bai ba a Mustapha Nozon Iba?
Wato tambaya ce kai. To kai ka ji tambayar da kai Honorable Borgo.
To a gaishe ku. To bari mu tsaya nan sai Talata mai zuwa Allah kai mu lokacin da zamu ji amsar wannan tambayar. Kuma ko bayan shi mai doka ta ce ne game da sake maimaita zaben fitar da gwani idan akwai jayayya game da shi. Sannan ko shi gwamnan jihar Niger na cikin ayarin gononin da ke son su ga bayan shi Adamu Shumali a matsayin madugun jam'iyyar tasu ta APC. Muna fata za ku biyo mu domin ku ji amsoshin wannan tambaya da kuma wannan bayanai da za a kawo. Yanzu muna godiya ga su bakin namu Aminu Musa Bobi da kuma Umar Muhammad Bargo tare da shi wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya shirya muhawara din. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington. A huta lafiya.
So a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, hukumomi a Amurka da Mexico sun yi alkawarin hukunta duk waɗanda aka samu da laifin tayar da fitina a bakin iyaka bayan wata zanga-zangar lumana kan tsawon lokacin da ake ɗauka wajen ba su izinin mafaka, wanda ya sanadira wasu gungun bakin haure suka bankaɗe shingaye da aka saka, lamarin da ya sa jami'an kan iyaka na Amurka suka harba barkonan tsohuwa. Sakatare harkokin tsaron cikin gida Christine Nelson ta ce wasu daga cikin gungun bakin hawaren ne suka afka jami'an custom da na kan iyaka, wanda hakan ya sa jami'an suka yi amfani da barkonan tsohuwa domin kare lafiyarsu. Amurka ta rufe ofishin jakadancinta na kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo saboda bayanai ta samu na gaskiya da ke nuni da cewa akwai barazanar ta'addanci. Ofishin jakadancin da ke Kinshasa zai ci gaba da zama a rufe har zuwa yau Talata, an kuma shawarci duk Amurkawan da ke kasar a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo kada su bayyana kansu. Sai dai gwamnatin Congo na zargin Amurka da shirya wannan labari na tsoratarwa ta hanyar rufe ofishin nata. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi Allah wadai da abin da ƙasar Rasha ta yi na take ƴancin Ukraine a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta, bayan da Rasha ɗin ta kwace jiragen ruwan Ukraine uku a tekun Bahar Aswad tare da ma'aikatansu. Jiya Litinin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira wani taron gaggawa kan abin da ya faru tsakanin ƙasashen biyu. Rasha ta harbi jiragen sojojin ruwan Ukraine biyu, ta kuma buga jirginta akan wani jirgin ruwan na uku, ta kuma kwace jiragen tana zargin Ukraine da shiga cikin ruwan tekun yankinta. Tsohon shugaban kwamitin kamfen ɗin Trump Paul Manafort ya karya alkawarin da ya ɗauka masu bincike na musamman ta hanyar yi musu ƙarya, a cewar ofishin mai bincike na musamman Robert Mueller da yammacin jiya Litinin.
To madalla masu saurare, na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma nan da sa'a 1 da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, inda za ku ji sa'isa da tashina da ke tsakanin wato 'yan siyasa a jamhuriyar Nijar, sai kuma hira da wakilin Muhammad Ibrahim Kori iye da babban jami'in aikace-aikacen hukumar UNDP a Najeriya, Mejo Janar Salihu Uba. Kafin mu sallama, bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan Dr. and Dr. Mrs. David Magui da Mr. and Mrs. Tanko Usman Tarfa domin auren ƴaƴansu Dr. Miriam Kacheli da David Magui da za a ɗaura a majami'ar EYN ta Utoko da ke Abuja. Allah ya sa Aid Adace ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.